Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 20 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanin labarai.
To Baballa, ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kada shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya, ya shirya buki a birnin Kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da kawayenta. A ranar Alhamis, hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da ke da alaka da hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska, mai hulɗa da gwamnatin Kremlin da kuma Paul Manafort, wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar Amurka shekarar 2016. Kana a yayin da a yau Laraba masu fafutukan kare haƙƙin bala'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar tunawa da gangamin 'yan SAS a Lagos da sauran jihohin Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta ce za ta sa kafar wando guda da duk wani mai neman tada kusuma ko gangami ba tare da izini ba.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa su jama'ar jamhuriyar Nijar sun yi na'am da matakan da hukumomin kasar suka bayyana na fara sayar da kayan abinci a farashi mai rangwame tare da rabawa a wuraren da ake tsananin bukata.
Wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau, don aka yi la'akari da yadda dukkanin alamu da mana shekarar bana ta kawo tangarda a waɗansu gurare na wannan ƙasar. Kenan wannan yunkurin da gwamnati na rabawa mutane ce maka kyauta wani wuri kuma a sayar musu da rahusa abu ne mai kyau.
A Najeriya kuma, cibiyar bincike da renon itatuwa da tsirrai ta Kano ta shirya wani taro don faɗakar da yara ƙanana mahimmancin tsirrai da itatuwa.
In aka kama yara suna ƙanana, za a fi iya canza tunaninsu, a sa su su so tsirrai, su so alkinta su, su nisanta da sassa din da sauransu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku Sanyin da ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kada shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya, ya shirya wani buki a birnin Kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da kawayenta. Sirajuddin Haqqani, da Amurka ta ajiye tukuici a kansa na dala miliyan 10 ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi, ya gana da wasu maharan a wurin bikin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin Afghanistan, inji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Hosti. Hosti ya zuba wasu hotuna da ba su da haske sosai a shafinsa na Twitter, wanda suka nuna Haqqani yana addu'a, kana yana rungumar iyalai 'yan kunar bakin wakin. Sa'annan daga bisani, ministan ya yaba wa maharan da yake kiran su gwarzaye a musulunci da kuma kasar. A cikin 'yan shekarun nan, Haqqani baya fita a bainar jama'a, har ma lokacin da Taliban ta sake ɗirewa akan karagan mulkin kasar. Taliban ta sake samun mulkin kasar ne a cikin watan Agusta, yayin wani mummunar tashin hankali da kungiyar ta'addancin ta yi akan gwamnatin Afghanistan, mai samun goyon bayan kasashen yamma da kuma rundunar haɗaka a jagorancin Amurka tsawon shekaru 20. A ranar Alhamis, hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da suke da alaka da hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska, mai hulɗa da gwamnatin Kremlin da kuma Paul Manafort, wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016. Jama'an sun kwashe wasu akwatuna daga cikin katafai gidan na Washington da ke unguwar masu hannu da shuni, sun sanya kyalle mai ruwan dorawa da suka rubuta ba a shiga a wannan yankin a daidai gaban gidan, kana suka fice wata mota daga gidan. Kakakin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ya tabbatar da hukumar na gudanar da wani aiki wanda kotu ya bata izinin yin haka a cikin gidan, wanda a baya jaridar The Washington Post ta ce yana da alaka da attajirin nan na kasar Rasha. Sai dai nan da nan ba iya gano takamaimmen dalilin da yasa aka tare kuma ana binciken gidan na Washington ba. Kana kakakin na FBI bai wani karin bayani ba akan wannan batun. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da a yau Laraba masu fafutukan kare haƙƙin bala'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana domin bukin cika shekara guda da gudanar da gangamin NSAS a Lagos da sauran jihohin Najeriya. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar, kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Hakim Odum Osun ya ce duk wata zanga-zangar da za a gudanar a Lagos haramtacciya ce. Kana rundunar bata bada izinin gudanar da ita ba. Tunin dai wasu mazauna Lagos hankulansu ya fara tashi sakamakon barazanar gudanar da zanga-zangar ta NSAS, lamarin da suka ce basu ji da daɗi ba a shekarar bara. Wakilin mu a birnin Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin na Lagos a wannan rahoto da ya aiko mana.
Tunana da Adamu Abdan Sudu. A matakin da dandanar 'yan sanda ta ɗauka na ƙasa mataki ne mai kyau. Shi kansa 'yan disas ɗin da ainihin aka yi a baya, ai ba wani abu ne illa sakaci. Na ka maganan ma a yi wani celebrating na ranar zagayowar 'yan disas, ai wannan ma bata taso ba.
Ai da akwai hukunci kuma an hukunta mutanen da suka kitsa wannan abu. Babu ma wani maganan cewa wai wani ko wasu za su ci tunanin yin wai wani gangami na cewa za su tuna da wannan rana.
Ranar 8 zuwa 20 ga watan Oktoba bare ne dai masu fafutuka suka gudanar da zanga-zangar 'yan SAS domin nuna adawa da yadda 'yan sanda ta rundunar SAS ke gudanar da ayyukanta. Lamarin da ake zargi na kaiwa ga halaka mutane wanda ba su ciwo ba su gani ba. Tuni dai rundunar 'yan sanda a Najeriya ta ba da umarnin haramta rundunar ta SAS. A ranar 20 ga watan Oktoba bare ne dai ake zargin cewa jami'an tsaro na soji sun yi harbe-harbe a wajen da aka yi gangamin kawo ƙarshen rundunar ta 'yan SAS, inda kuma ake zargin an kashe wasu masu zanga-zanga. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Toma Dalla, an jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin fara sayar da abinci a kan farashi mai rangwame, yayin da a yankunan da ake cikin tsananin halin bukata za a raba abincin kyauta da nufin sassauta wahalhalin jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemomin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
La'akari da rashin samun wadatacciyar cimaka a damanar da ta gabata a wasu daga cikin sassan Nijar idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata, inda a irin wannan lokaci na kaka farashin cimaka kan fadowa ƙasa, ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum Hamdarta ɗaukan matakai domin shafe hawayen talakawa.
Za mu ɗauki matakai fanni biyu. Fannin sayan cimaka mu fara rabata da sauran wuri kyauta inda ya dace, ko mu saida ta rahusa a cikin faɗin ƙasar gaba ɗaya a mantun saurin wuri insha Allah. Na ba ma Premier Minister da Director General na OPVN umarni mu tashi saye tun yanzu, kuma tun yanzu mu yi odan abincin bisashe wanda cikin rani ya zamanto ko ina mun kai su, kuma mu saida su rahusa ga jama'a. Kuma za mu kira ga kasashen waje su masu kamun mutallafinsu.
Tuni dai jama'a ta fara bayyana gamsuwa da wannan yunkuri. Rafi'u Habibu ɗan Ilela wani magidanci ne mazaunin birnin Yamai.
Mataki ne mai kyau, mai unhwani. Shi ne ya kamata a ce na harko irin haka in ta faru, tunda shi talaka bai da wani abu da ya dogara da shi illa noma da kiwo. To kaga a bana noman kaga yadda ya zo daga rama, sannan kiwo shi ma cawa ba ko ina akwai ta ba, to kenan kaga kenan akwai matsala.
Shi ma dan jarida mai zaman kansa Zakari Adamu ya yaba da wannan mataki.
Wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau, da aka yi la'akari da yadda ga dukkanin alamu da damanar shekarar bana ta kawo tangarda a waɗansu gurare na wannan ƙasar. kenan wannan yunkurin da gwamnati ta yi na rabawa mutane ci maka kyauta wani wuri kuma a sayar musu da rahusa abu ne mai kyau.
To amma daukan matakin raka wannan tsari ya zama wajibi don kauce faruwar irin abubuwan da suka wakana a lokacin baya.
Shan hankalin da za a yi ga ita gwamnati shine ta dauki dukkanin matakai da ganin cewa wannan kudaden ko kuma ci maka da za a fiddo don jama'a waɗansu ba su yi rubda ciki da shi ba kamar yadda muka gani hakan ya auku a waɗansu shekaru can baya.
To wannan muna kira zuwa ga shugaban ƙasa kama ga adalcin da yake kirarin zai yi. Muna fatan ya bi wannan abincin nashi da ya bada a ba talakawa saboda talakawa ba su san kowa ba shi sun ka sani. To ya kamata abincin nan ya bada shi ya sa mutane wanda za su bi shi so da ƙaho waɗanda ke tsoron Allah ba waɗanda za a yanka shi maraba ba.
Daukewar ruwan sama a damanar da ta gabata a wani lokacin da amfanin gona ke ƙoƙarin murmurewa da ɗaya gefe jinkirin da aka fuskanta kafin so mu samu ruwan sama a wasu sassan Niger sun haifar da ƙaranci da tsadar cimaka a kasuwanni sabanin yadda abin yake a shekarun baya idan irin wannan lokaci ya zagayo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Mace-macen COVID-19 a Somalia akalla ya ninka sau 32 fiye da alƙalumar da gwamnati ta fitar a watan farko da annobar ta ɓarke a bara, a cewar wani sabon bincike da aka gudanar. Nazarin da ƙungiyar 'yan jarida masu yaɗa labaran cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa ta buga ya kiyasta cewa mutum 3,200 zuwa mutum 11,800 ne suka mutu da cutar COVID-19 tsakanin watan Maris da watan Satumbar shekarar 2020 a babban birnin ƙasar Mogadishu. A wancan lokacin gwamnatin Somalia ta ce mutum 99 ne suka mutu, kana 3,864 ne suka kamu da cutar a cikin kasar. Somalia ta bada labarin bullar cutar ta farko ne a ranar 16 ga watan Maris shekarar 2020. Ya zuwa yanzu baki ɗayan mutuwar da gwamnatin Somalia ta ce an yi a kasar shi ne 1,180. Kana waɗanda suka kamu da cutar ko sun kai 21,269. Waɗanda suka gudanar da sabon binciken sun ce akwai wasu bayanai da ba a ƙara su ba a cikin lissafi tsakanin al'ummar Somalia. A ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce dole ne kamfanin sadarwa na Facebook ya biya tara $4,470,000 kana biya diyar $9,900,000 ga mutane da suka cancanci yin aiki da kamfanin waɗanda suka ce ana nuna musu wariya ana fifita 'yan kasashen waje akan ma'aikatan Amurka, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta fitar. An tabbatar da nuna wariyar ce daga akalla har ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2018 zuwa akalla ranar 18 ga watan Satumbar shekarar 2019. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce sautari Facebook yana kin ɗauka ko kuma bada aiki ga ma'aikatan Amurka kama daga 'yan ƙasa da masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da masu takardar izinin zama ƙasar, amma yana ɗaukar ma'aikata masu biza na takaitaccen lokaci. Facebook yana kuma taimakawa masu irin waɗannan biza suna samun takardun zama ƙasar na dindindin, wato green card. A wani kokarin sasantawa na daban, kamfanin ya amince ya horar da ma'aikata bisa sharadi da ba a nuna bambanci, kana zai faɗaɗa binciken ɗaukar ma'aikata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da sassan duniya ke ci gaba da fuskantar sauyin yanayi wadda ke barazana ga muhalli da sha'anin tattalin arzikin jama'a da ma zamantakewa tsakanin al'umomi, cibiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan bincike akan bunƙasawa da alkinta tsirrai da itatuwa a Najeriya sun himmatu wajen cusaki da shukawa tare da rainon itatuwa da tsirrai a zukatan yara ƙanana. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Cibiyar bincike da renon itatuwa da tsirrai ta Kano, wato Kano Botanical Garden, na cikin cibiyoyi da masana kimiyyar tsirrai suka asasa a Najeriya da nufin bunƙasa ilimin kimiyyar renon itatuwa ga ɗaliban da ke karatu a wannan fanni a makarantun ilimi mai zurfi. a farkon makon nan ne cibiyar ta Kano Botanical Garden ta shirya tare da gudanar da bikin fadakar da yara kanana muhimmancin tsirrai da itatuwa wanda aka yi wa lakabi da Plant Kids Day da Turanci.
Wannan ita ce kainuwa da Turanci sunanta water lettuce. Kun ganta? Sai Bahaushe yake cewa wai kainuwa da shan Allah ko saboda ita a ruwan ka saka ta ko ta juya ma za ta dawo.
Bayani kenan ga ayarin ɗaliban makarantun primary da na secondary yayin da ake kewayawa da su sassan cibiyar ta Kano Botanical Garden. Tsohuwar shugabar jami'ar tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa, Professor Fatima Batul Mukhtar, ta kafa cibiyar ta Kano Botanical Garden.
Rana ce muhimmiya a wurinmu, wato wadda muka jajjawo yara muke sada su da tsirrai su san matsayin tsirrai a rayuwarmu, su san mahimmancinsu, musamman tsirranmu waɗanda suke namu na asali, waɗanda a yanzu yara da yawa ba su san su ba. Yara da yawa yanzu ka kawo musu irin su dinya, danya, kanya, kadanya, da sun da muka taso mu muna yara gidaje da yawa da akwai irin waɗannan tsirran, saboda haka kuma ana ta sassade su a dazuzzuka, kuma gashi ana ta kuka akan climate change. To duka shi yasa muka ga mu kuma muka yi tunanin cewa in aka kama yara suna ƙarana za a fi iya canza tunaninsu, a sa su su so tsirrai, su so alkin tasu, su nisanta da sassade su ɗin da sauransu.
Nazari da bincike da kuma faɗakar da mutane kan mahimmancin tsirrai da itatuwa ga rayuwar bil'adama su ne ginshiƙan ayyukan cibiyar ta Kano Botanical Garden, inji Dr. Aliyu Ahmad Nuhu, manajan aikace-aikace na cibiyar.
Itatuwa ne da yawa, da itatuwa namu na nan na gargajiya nan muke rainan su tun daga kananan tsirrai har su girma su fara ƴaƴa. Ana yin nazari na kimiyya, an tsara sashi-sashi na dangi-dangi na tsirrai. Muna wayar da kai number one, number two muna abinda ake cewa conservation, shine alkintawa na su waɗannan tsirran da akwai su a garuruwanmu yanzu babu su. Sannan kuma na uku shine education, wayar da kai na su mutane, sai kuma recreation. Shi kuma recreation nishaɗi wuri ne wanda duk inda aka samu tsirrai wurin yana da nishaɗin zama, yana da daɗin zama. To a nan Kano Botanic Garden kuma muna wannan, kowane botanic garden a duniya kuma duka waɗannan abubuwa uku shine jigon ayyukansu.
Bayan lecture da jawabai ga ɗaliban da sauran mahalarta taron, ɗaliban na cewa
suna Rana Sisiyo, na koyi yadda ake shuka lawoyi da yadda suke girma tun suna ƙananu sauransu.
Suna na Umma Kulsum Adam, na koyi yadda ake kula da tsirrai, na koyi kuma a inda tsirrai za su iya fitowa.
Dama dai masana sun shanana ta mahimmancin cusa aƙidar renon tsirrai da itatuwa a zukatan yara masu tasowa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Zaɓen shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matakin jihohi ya bar baya da kura. Lamarin da masana da manazarta ke ganin ya kaucewa tsarin demokuraɗiyya. Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar da manyan tarukanta na zaɓen shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi a duk faɗin ƙasar. Idan ka ɗebe jihohin Zamfara da Anambra da aka ɗage nasu har zuwa wani lokaci. To sai dai kuma zaɓen ya fuskanci ƙalubale da dama a wasu jihohi kamar Kano da Legas da Ogun da Oshun har ma da jihar Bauchi, inda akasari aka gudanar da zaɓen a ɓangarori biyu daban-daban da kowanne ke da'awar shi ne halattaccen zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar. A jihar Kano dai an ayyana shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar Abdullahi Abbas da cewa shine sabon shugabanta da aka zaba daga bangaren gwamnatin jihar Abdullahi Umar Ganduje, kamar yadda gwamnatin da kasa ya tabbatar.
Mu dai mun san nan ne kawai aka yadda da shi, kuma nan ne aka aiko da jami'ai su bakwai daga Abuja, suna nan muna tare da su, kuma ba waɗansu jami'ai domin a je a gudanar da zaɓe a wani guri ba. Saboda haka muna tabbatar muku wannan shine zaɓe wanda aka yadda da shi na halal. Kuma ai dama can da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo ɗin, amma ba inda ya kai su.
Ana ganin kai ne jagoran jami'a, ana ganin me yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga haɗa kan 'ya'yan jam'iyyarsa ba gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare.
To an yi ta ƙoƙari ya haɗa kan 'ya'yan jam'iyya, to amma ka san akwai waɗanda saboda wani ƙuduri da na takara wanda yake ba a zo kanta ba, wato su ne suke kawo irin wannan wato yamutsi. Amma dai muna tabbatar maka tunda dai duka ƴan uwa ne kuma ƴan jam'iyyar APC ne, muna nan muna ta yunkuri domin a samu a daidaita da su.
To sai dai kuma an gudanar da wani taron na daban a Kano a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau, inda a can kuma aka ayyana Ahmadu Haruna Danzago a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na jihar.
Tun a jihar Kano dama mun takara guda hudu ne. A daya tun tafiya ma ta farko da hakuri tsohon guda uku. Daga cikin uku yanzu ni da Sharu Usman Balungu sai ya ban mun a bangaren mu cewa ya hakuri ya ban mun shugabancin, saboda haka akai adaptin nawa da kuma tare da manyan karfoci da duka wajen jami'a da masu goyon bayan jami'a. Cewa ni ne dan takarar su, saboda shi ne abin da ya fara yau.
Wato Alhaji Haruna abinda za a ce yanzu ya nuna da ana da shugabannin APC guda biyu kenan a jihar Kano.
Ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba. To idan wasu bangare masu ma sun yi zaɓe, kaga su ma suna da damar shiga jam'iyya ba wanda zai ce tasa ce ta kowa da kowa ce. Wataƙila ita kuma jam'iyya ita da tantance su waye suka yi akan ka'ida, su waye suka cancanta shiga zaɓe, su waye ne 'yan jam'iyya suka zaɓa. Wannan shi ne kuna abin da za a yi.
Abin da za a duba Alhaji Haruna, ai ita jam'iyya takan turo wakilai da suke kula da irin wannan zaɓen. Shin wane ne tabbatar ma da wannan mukami?
Shi shugaban da aka turo wani farfesa daga Kaduna, wata makaranta babban makaranta ce a jihar Kaduna, da kuma sauran shugabanni sun zo gurin zaɓen mu, kuma su suka tabbatar da cewa mu ne shahararrun shugabannin jam'iyyar APC a jihar Kano.
Me za ka ce ƙarshen zaɓen da ya faru na wanda yake karkashin gwamna Abdullahi Umar Ganduje, inda shi ya Alhaji Abdullahi Abbas ya fito a matsayin shi shugaba?
To wannan ni me zan ce, jami'a da tantance jami'a da ce su ma suna da haƙƙi ko ba haƙƙi, wannan dukkan mai jami'a ne yayi barkan jami'a nake, kuma tana da tsarin mulki, tana da guideline, tana da duk abin da ka sani. Ai me jami'a tace idan za a yi zabe, me guideline din tace idan mutane suna neman shugabanci a cikin ta, menene tsarin mulkin jami'a ce, meye na kasa yake, saboda akwai ka'idoji da yawa wanda kowaye zai yi sai cikin ka'idojin, saboda idan jami'a ta ce wa ka'idojin da ta saka cewa su dama ba su yi akan ka'ida ba, kaga magana ta kare.
Alhaji Haruna, wani me ya kawo wannan ma yin taruka guda biyu ne a jihar Kano? Me ya shafi, me yake damun jam'iyyar APC ne a Kano a takaice?
Ita jam'iyya haka take, wani lokaci akan samu ƙarfin fahimtar juna, wani lokacin kuma san rai yakan sa a sanin wannan. Amma mafi yawa abin da sake sanin wannan san rai da kuma kin yiwa kowa adalci, saboda ka duk lokacin da ka ce ana samun rigingimu cikin jam'iyya, wataƙila an sa san rai fiye da buƙatar al'umma, sannan kuma an kiyaye mutane adalci. Duk lokacin da kake ba za ka mutane adalci ba, dole za ka samu abin da ba ka so.
A jihar Bauchi ma wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar ta APC sun yi watsi da sakamakon da aka bayar da ya ayyana Babayo Aliyu Nisau a zaman zababben shugaban jam'iyyar, inda suke zargin ministan ilimi Adamu da ya musu ɗauki ɗora a maimakon ba da damar zaɓen wanda jama'a ke buƙata. Sarkin Arewan Bauchi Hassan Sharif na daga cikin masu ƙorafi kan zaɓen na jihar Bauchi.
Mu gaskiya kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023, domin duk wani ɗan APC yana fusace da abubuwan da ya faru, saboda ba a yi wa mutane adalci ba, an maida mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama, wanda yake wannan ba adalci ba ne. Tunda an saba ma ƙa'idar constitution, an saba ma ƙa'idar na demokuraɗiyya, an saba ma dokar ƙasa, domin an ce a yi komai a bisa ƙa'ida, an consensus ne ko tsarin da ake biya ya consensus, duka ba a yi ba, an zo kawai an naɗa mana wani, kuma ma wanda ya naɗan saboda shi ne minista ne a tarayyar Najeriya, saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka bashi mukamin ba. Ba masu zaɓe, ba wani abu, sai aka zo da list kawai gashi na a wayana, list kawai aka zo aka karanta wa mutane. Kaga gaba ɗaya ana so a rushe demokuraɗiyya ne a Najeriya, ba so ake a tabbatar da ita ba. Menene a ciki dan kana goyon bayan wani? Ka fito da shi fagen zaɓe, tunda kana da ƙarfin gwamnati da kwai kuɗi a hannunka, ka zo ka yi kamfe, ka masa kamfe, ya ci zaɓensa. Yanzu mu mun fito mun tsaya zaɓen nan, mun tabbatar da an tsaye da an bi ƙa'ida. Ina tabbatar maka da yanzu ne state chairman na jam'iyyar APC. To amma abin bakin ciki shine abubuwan da ake yi kawai sai a ce wane kawo wane, kaga wannan ba adalci bane.
Duk kokarin da muka yi na jin ta bakin minista Adamu kan wannan batu bai yi nasara ba. To amma mun tuntubi kakakin jam'iyyar ta APC na kasa, Salisu Na'in na Danbatta, kan wannan dambarwa da ta baibaye zaben shugabannin jam'iyyar a wasu jihohin.
To a ita jam'iyya gaskiya waɗanda ta tura su shirye zabe, abin da suka tura mata da shi za ta yi aiki, babu zancen cewa domin waɗansu kawai waɗanda ba tura musu irin wannan kilifa sun yi nasu zaɓen, shi kenan a ce kuma su ma sun zaɓi shugabanni. Kaga kenan wato ita jam'iyya idan ta dai inda ta tura wakilanta suka zauna suka kirawo waɗanda za su taron nan suka yi aka zaɓi shugabanni, to waɗannan su ne zaɓaɓɓu. Amma kuma kamar yadda ka sani, akwai damar idan mutum yana da kuka akan abin da aka tabbatar da shi, ko kuma a ka'idar da yake gani watakila su ba a yi musu daidai ba ko ba a yi mishi daidai ba, to akwai appeal committee wanda jam'iyyar za ta kaddamar kwanan nan akan waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabannin jam'iyyar a jihohi. Saboda haka idan mutum yana da kuka akan wato wannan zaɓe da aka yi a jiharsu, to sai zo gaban wannan kwamiti ya kawo kukan shi, in Allah da za a duba.
To sai dai game da batun kafa kwamitin karɓar ƙorafe-ƙorafe kuwa, Hassan Sharif ya ce ba wani tasiri da hakan ke yi.
Wallahi duk abin da suke yi mafi yawa na bogi ne yallaɓai, abubuwan da suke yi ba abubuwa. Yanzu haka aka yi na waɗin nan, aka ce akwai appeal committee, akwai waye, duk ba su yi ba. Aka zo aka ce za a yi, aka zo aka yi na local government, aka yi haka, muka yi magana aka ce mu yi haƙuri. Mu kuma abin da sa muka yi haƙuri, mun ɗauka, na ɗauka cewa ni in na zama state chairman na tabbatar zan gyara waɗannan abubuwa.
Dama dai mai fashin baki kan lamurin siyasa Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, na ganin tuni da jam'iyyun siyasar Najeriya suka kauce wa siraɗin demokuraɗiyya a tsarin zaɓen 'yan takara da shugabanninsu.
Waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye bafin demokuraɗiyya a cikin gida, wasu-wasuwa su yi demokuraɗiyya wajen tacewa, su hidda mutanensu na kirki da jama'a kisu, ba su son haka nan. Wanda su manyan jam'iyyu ka so, shi ake tabin kowace haya ta magudi a tabbatar da shi ne dan takarar jam'iyya.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El-Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya, ya shirya wani buki a birnin Kabul na karrama 'yan ƙonar baƙin wake da suka ɗauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da ƙawayenta. Sirajuddin Haqqani da Amurka ta ajiye tukuici a kansa na dala miliyan 10 ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi, ya gana da wasu maharan a wurin bukin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin Afghanistan, in ji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Khosti. A ranar Alhamis, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da suke da alaka da hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska mai hulɗa da gwamnatin Kremlin, da kuma Paul Manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.